Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da dumar dalol da kuma niyyar muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashen hausa.com. Wasu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Litini 20 ga watan Fabrairu. Za ku ji halin da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya PDP take ciki tun bayan hukuncin kotu kan rigimar bangarancinta. Za a ji kashi na daya na tattaunawar babban editor muryar Amurka Alhaji Aliyu Mustafan Sakkwato da wasu mazauna jihar Borno. Salihu Garba na tafa da shirin sana da rashin tayi. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Duk mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba ya zama mai bayi shawara kan harkokin tsaro za a kyale shi ya dauki ma'aikatan da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa. Hakan ya fito ne daga bakin mai kula da harkokin mulki a fadar White House Rince Priebus. Rahotanni sun nuna cewa batun iko kan ma'aikata yana daga cikin dalilan da suka sa Admiral na sojan ruwan Amurka Robert Howard ya karɓi wannan mukami a makon jiya. Howard shi ne mutum na farko da shugaba Trump ya zaba ya mai gurbin Michael Flynn wadda aka kora daga kan mukamin bayan kwanaki 24 kaci da yana rike da wannan mukami. Shugaban na Amurka yana ganawa da mutane daban-daban su hudu kai tsaye a wasu kuma ta wayar tarho a katafaren gininsa da ke Florida da ake kira Mar-a-Lago da ke gabar ruwa jiya Lahadi. A halin da ake ciki kuma sanatoci biyu ɗin jam'iyyar Republican John McCain da Lindsey Graham suna shakku kan kwarewar shugaba Donald Trump wajen gudanar da harkokin kasashen ƙetare, musamman idan aka yi la'akari da rashin kan gado a fadar shugaban ƙasan da kuma alamun yana nuna sanyin gwiwa wajen tunkarar Rasha saboda katsalandar da ƙasar ta yi cikin harkokin zaben Amurka.
A Iraki, dakarun ƙasar waɗanda suke samun goyon bayan Amurka sun fara kai sabon farmaki da zummar ta sakeyar mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS daga arewacin birnin Mosul mataki na baya-bayan nan da aka fara tun watanni hudu da suka wuce domin kwato birnin wanda shi ne na biyu a girma a ƙasar. Dakarun sun fara aikin yanto ‘yan ƙasa daga ƙungiyar Daesh, inkiyar ISIS da Larabci, in ji Prime Minister ƙasar Haidar Al-Abadi wanda ya bayyana haka jiya Lahadi. Sojojin Iraki sun kwato ƙauyuka masu yawa a zaman wani ɓangare na sabon matakin sojan da suka ɗauka. Yanzu sun yi harama kan tashar jirgin sama na birnin Mosul. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya faɗi jiya Lahadi cewa sojojin Amurka za su ci gaba da aiki kamar yadda suke yi tun farko, sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya tana gargaɗin cewa dubun-dubatan mutane a Mosul suna fuskantar haɗari.
Shugaban Amurka Donald Trump zai fito da sabuwar dokar da za ta hana baƙi daga wasu ƙasashe bakwai da galibin al'ummar su musulmi ne zuwa Amurka, sai dai wannan karon sabuwar dokar za a inganta ta kuma za a aiwatar da ita ba tare da rudani da aka fuskanta tattare da dokar farko ba, kamar yadda ministan tsaron cikin gidan Amurka John Kelly ya yi bayani. Da yake magana a taron shekara-shekara kan harkokin tsaro da ake yi a Munich na ƙasar Jamus lokacin da aka yi zaman tattaunawa, Kelly ya ce wannan karon dokar ba za ta hana waɗanda suka samu visa ta zuwa aiki Amurka ko waɗanda suke da katin izinin zaman ƙasa da ake kira green card da Turanci sake shiga Amurka. A karan dokar wannan karon ba za ta shafi waɗanda tuni suke kan hanyarsu zuwa Amurka ko tuni suke tashoshin shiga ƙasar kamar yadda ya faru a baya ba. Ana jin gwamnati za ta fidda sabuwar dokar daga gobe Talata kamar yadda kafofin yaɗa labarai na Amurka suka ba da rahoto wanda shi ma shugaban na Amurka Trump ya tabbatar da haka.
To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Somalia, jami'an ƙasar sun ce aƙalla mutane 30 ne suka halaka, wasu da dama kuma suka jikata lokacin da wani gagarumin bom da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi cikin wata kasuwa yayin da take cike da mutane a Mogadishu jiya Lahadi. fashewar ta tarwatsa kasuwar wacce take a wurin da ake kira Kawo Gode a gundumar da ake kira Wadajir. Jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido suka ce bom ɗin ya tashi ne yayin da mutane suke tafiyar da harkokinsu. Sun ce waɗanda abin ya rutsa da su sun haɗa da farar hula 'yan kasuwa da kuma sojojin gwamnati. Babu wanda ya fito nan da nan ya ɗauki alhakin kai wannan harin, amma jami'ai suna zargin mayakan ƙungiyar Al-Shabab da kai harin. Sabon shugaban ƙasar Muhammad Abdullah Farmajo ya sha alwashin sai ya ga bayan Al-Shabab a cikin saƙon da ya aike a ta kafar shafinsa na Twitter bayan da aka kai harin.
An kai harin ta'addanci ne a daren Juma'a da ta shige a ƙasar Sweden? A'a, ba kai ba. Amma shugaban Amurka Donald Trump da alamun ya nuna kamar an kai wa ƙasar hari, lamarin da ya ɗaure wa 'yan ƙasar kai kan abin da shugaban na Amurka ke nufi da kalaman nasa. A wani gangamin siyasa ranar Asabar a Florida, Trump ya ambato wasu hare-haren ta'addanci da aka kai a Turai da ake dangantawa da buɗe kan iyakoki kowa ya shigo. Yana mai cewa ka dubi abin da yake faruwa a Jamus, ka dubi abin da ya faru a daren Juma'a a ƙasar Sweden. Wa zai taɓa tsammani haka a Sweden? Sai dai babu harin ta'addanci da aka yi a ƙasar daren Juma'an nan. Shugaban na Amurka bai ba da wani ƙarin bayani ba har sai a daren jiya Lahadi ya aike da saƙo ta Twitter yana cewa yana misali ne da wani rahoto da ya gani a tashar talabijin ta Fox a nan Amurka ta yaɗa game da ƙasar Sweden da baƙin haure.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za mu ji halin da babbar jam'iyyar adawa ta PDP take ciki tun bayan da kotun ɗaukaka ƙara ta ba da ɓangaren Sharif halaccin shugabanci. Daga Abujan ga Nasir Adamu Elikaya.
Kama daga 'yan majalisa tsoffin gwamnoni da ministoci na jam'iyyar PDP na nuna mara baya ga kwamiti riko na jam'iyyar ƙarƙashin sanata Amin Makarfi da kotun ɗaukaka ƙara reshen Fatakwal ya sauke daga mukami ta hanyar haramta taron da ya ɗaura kwamitin kan aiki da tabbatarwa Alimadu Sharif haƙƙin shugabancin jam'iyyar. Amma wasu jigogin PDP irin su mataimakin tsohon shugaba Jonathan kan majalisa Kairo Ojigbo da tsohon mai taimaka masa kan siyasa Ahmad Gulag da ɗan kasuwa Jimo Ibrahim na da cikakkiyar mu baya ga Ali Sharif.
Gani nan ina wucewa gaban helkwatar jam'iyyar PDP ina nan a ofishin ya yi ƙura ba kamar yadda aka saba ganinsa ba.
Zuwa yanzu dai sanata Sharif na ci gaba da jan ragamar jam'iyyar daga ofishin wucin gadi da ke Maitama Abuja, inda kwamitin Makarfi ke aiki daga wani ofishi a Wusatu. Kuma zuwa yau Litinin ɗin nan kwamitin zai yi zama don tunanin yiwuwar ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli. Abin da ya faru nan tamkar buɗe sabon babi ne na abubuwan alheri da za su samu PDP, in ji sanata Ali Sharif da ke buƙatar sauran 'yan jam'iyyar su zo su haɗa kai da shi don shirya babban taron zaɓen sabbin shugabanni maimakon bugewa da zuwa kotu. Tsohon ministan ƙasa a ma'aikatar kuɗi Dr. Yerima Lawan Ingama ya ce ƙungiyarsu ta tsoffin ministocin PDP ba su zauna don mara baya ga ɓangaren Makarfi ba, ko ko nuna rashin jin daɗin hukuncin kotu. Ingama na mai da martani ne kan labarin da aka wallafa a jaridu da ke ruwaito tsohon ministan ayyuka na musamman Tanimu Turaki na nuna mara baya ga Makarfi a madadin tsoffin ministocin.
Kaga ai bai kamata a ce mutum san wanda babban lauya a Najeriya a yanka hukunci ka zo ka ce kai baka yadda da hukunci ba, ya da ka ce kawai kai baka gamsu da hukunci ba za ka yi ɗaukaka ƙara. Abokina ne sosai, amma kuma dole ka gaya masa akan cewa ba daidai ba ne. Mu ministoci gaskiya ba da yawun mu aka faɗi wannan maganan ba. Tunda kotu ta ce Ali Sharif ya rike har zuwa 17 ga watan Agusta, shikenan sai mu zauna mu bi shi a tsara rana duk mai son takara na shugabanci ya soye.
In za a tuna shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar Walid Jibrin ya ce ba za su sake zaman maslaha da Sharif ba. Ba shakka wannan dambarwa ta shugabanci ta haddasa PDP karan tsaye da ƙara rasa 'ya'yanta waɗanda suka koma APC. Nasiru da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Nasiru, kafin mu ci gaba sai a ɗan shakata da wannan.
Ta ala ala mai ganga
Gaida marigayi Mahdi mai dogon zamani. To yanzu kuma bari mu kada jihar Borno, inda babban editan muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakkwato, wanda ke ziyarar kulla kawance da wasu kafafan labarai a arewacin Najeriya, ya tattauna lokacin da ya isa jihar da wasu waɗanda rigimar Boko Haram ta shafa.
To a'udhu billahi minash shaitani. Allah ya sa ina cikin Maiduguri ta jihar Borno Najeriya, kuma nan ina tare da mutanen Borno din, duk da yake cewa Sakkwatawa ne da Kabawa da Zamfarawa muke tare da su. Zan yi amfani da wannan dama jin ta bakin su, saboda sun dade cikin Borno. Duk wannan fadi tashin da ake da ta'addanci da tashi-tashin kula da suna zaune kuma ba su batta ba, saboda haka zan so in ji ra'ayoyin su yadda suke rayuwa a nan ciki. Bari in fara da shi shugaban nasu.
Sunana Aminu Abubakar Gwandu.
Alhaji Aminu, ya kuke fama da harkar Boko Haram din tun da aka fara?
To gaskiya an yi fama wanda ba karami ba. Mun ga ta'addanci, mun ga kisa, mun ga kone dukiya, mun ga tabarbarewan komai, kusan komai sai da ya tsaya. Amma Allah cikin ikonsa, daga zuwa 2015 zuwa yanzu, gaskiya kullum muna samun sauki, muna samun nasara.
Ta fuskar kai kanka, a matsayin kai kanka Alhaji Aminu Gwandu, ya abun ya shafe ka da ayyukan da kake da harkokin ka na kasuwanci da sauran?
Gaskiya ya shafe ni, domin shine a dalilin ya karya mun asalin jari da nake da shi. Karshen ta shagon sai da doka ni ba kane na bari kawai,
saboda kasuncin bai yiwu,
saboda lokacin da aka kai hari a Damaturu, to shago na sai da kai kusan wata 6 zuwa 7 a rufe.
Wace sana'a kake yi?
Ina da shago da ake kiransa Dubai Ultimate. Yana da turaruka da magunguna na Islamic medicine da kuma traditional da kuma abubuwa na alfarma, haka kamar da suna ya nuna Dubai Ultimate.
Me sunanka?
Sunana Ahmad Abubakar DSK.
Ahmad, me sana'a da kake?
Na sai da kifi a tashar Baga Road.
To kai abin da ya shafi ka tashi-tashin kullun nan da kai?
Tashi-tashin kullun da mun samu matsaloli da dama waɗanda ta kai fagen ni dai har sai da aka waye gari a cikin gidana, ma komai an rasa, yara na ma a cikin container aka dauke su aka kai min su na kaura na koma Sokoto. Abin dai na rasa menene zan yi, na kai tsawon shekara 2 ina wahala. To yanzu ne daga baya Allah subhanahu wataala da aka samu wannan canjin, to mun ga hasken zama lafiya. Sai dai akwai kira wanda nake so in yi don Allah ga abokan zaman mu. Akwai irin abubuwan da suke ga mutanen mu waɗanda gaskiya ba ma jin daɗi. Mu mun dauka ɗan ƙasa ɗaya ne, kamar yadda Allah ya haɗa mu. To kowane lokaci idan abu ya haɗa ka da ɗan ƙasa, sai ya nuna ma cewa ai wannan ba ƙasa ku bace. Sannan suna nuna mana bambance cikin anguwa ta ɓangaren, ko da ɗauka sunanakin da ake ba su na taimakawa, wannan muna samun matsala. Don Allah muna son su ɗauka mu fa abu ɗaya ne da su, ƙasar nan ta mu te mu duka.
Mi sunanka?
Sunana Sadiq Musa Abubakar.
Wace sana'a kake?
Ni ina noma kuma ina harakan kama kifi.
Shekarunka nawa nan?
To gaskiya ni kusan nan aka haife ni.
Amma asalinka mutumin ina
ne? Ni mutumin Kebbi State ne, Bunza local government.
To ya wannan al'amari ya shafi ka kai kuwa?
Wallahi wannan lamari ba karamin shafuwa ya yi muna ba, don ni har akwai kane na ma wanda aka kashe shi a Martai local government, wani gari da ake kiran shi Kwalaram. Kuma kamar ni nan na kai kamar shekara 25 ban taba sayan abinci ba, abinda ya shafi dai na noma nake yi, ina ci har in taimaka ma waɗansu. To wallahi faruwan wannan matsala ya sa wannan abin gaba ɗaya ya gurgunce babu maganar noman. Kuma ƙauyen da jama'a mu suke zaune din duk an tarwatse, yau mutanen nan muna tare da su nan cikin gari. Yau kusan mu dai ban musamman mi za mu ce ba, sai dai Allah madaukakin sarki, da yake ga dukkan alama muna ganin alamun akwai alaman sauki. Allah ya karo muna sauki, ya yaye muna wannan kunci. Sannan ƙauyoyukan mu har yanzu gaskiya akwai matsala.
Waɗanne irin matsala?
Matsaloli har yau Boko Haram a waɗannan ƙauyukan nan akwai su. Kuma gaskiya kusan an sani dai an yi shiru ne an bai.
Kamar waɗanne ƙauyuka?
To ƙauyukan gaskiya akwai, kamar yanzu abin da ya shafi irin Kwalaram, irin su Jibillaram, irin su Kusuma, irin su Arinna, duk waɗannan ƙauyukan yanzu haka akwai Boko Haram a waɗannan wuraren. Kuma har yanzu gaskiya ba a dauki wani mataki akan kokarin a nisantar da su da waɗannan wuraren, mutane su koma. Mu damuwar mu mu kai bakin ruwa, wannan taimakon da gwamnati take ba mu, muna ƙara gode mata, Allah ya saka da alkhairi. Amma duk wani taimakon da wani zai iya yi maka, neman ka wajen Allah ka samu, ka rike kanka, ya fi maka sauki. Mu ayi kokari a bar waɗannan mutane su bar waɗannan wuraren, jama'a su koma gidajensu. Mu shine babban abin da muke addu'a, mu ne abin da zamu saba shi.
To za a ji ci gaban wannan tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba. Yanzu kam ga Salihu Garba da shiri na gaba.
Salihu Garba ne daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum. Cikin shirin namu za mu duba illar daina amfani da kananan kudade a harkokin kasuwanci na yau da kullun a Najeriya. Kasashen da suka ci gaba ba su yi watsi da kananan kudaden su ba kamar yadda ya faru a Najeriya. To ko menene ya kawo hakan? Maimakon ma a yi kokari a dawo da yin amfani da su, sai kuma ana jin kishin-kishin cewa ana ma iya rage ko a daina buga kananan takardun kudi irin su naira 5, 10 ko 20. To ko menene dalilin wannan irin tunanin? Ba tare da bata lokaci ba, ga wakilar murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda da fira da ta yi.
Ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen ma, ƙwararre ne a harkar tattalin arziki. Sai Alhaji Yushau Aliyu, babban jami'i ne kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki. Tare da waɗannan manyan baƙi na guda biyu, za mu yi muhawara akan wani mataki da babban bankin Najeriya ya ce zai ɗauka. Bankin ya ce zai daina buga ƙananan kuɗaɗe kamar naira 5 da naira 10 da naira 20. Wai saboda a rage yawan kuɗaɗe da ake kashewa wajen buga su. Ko da yake wani jami'i ya fito ya musanta zancen, amma in babu rami me ya kawo zancen rami? Menene illolin rashin bada sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa? Wannan yana ɗaya daga cikin tambayar da za mu iya warwarewa a cikin wannan muhawara da za mu yi. Kuma manyan baƙina su ne za su warware mana zare da abawa a kan wannan batun. To kamar kullum bari dai in fara da Alhaji Yusha'u Aliyu. Menene illolin rashin bada sararin yin amfani da duk nau'in kuɗaɗe a hada-hadar tattalin arzikin ƙasa?
To dole mu duba muhimmancin su kuɗaɗen, kuma kuɗaɗe wani ci gaba ne da aka samu na harkar kasuwanci a duniya, wanda aka kirkiro su kuma ake amfani da su, kuma suke da daraja daban-daban. Kuma duk waɗannan takardun kuɗaɗe da aka kirkiro, to an kirkiro su suka canza zinare da azurfa da tagulla, wanda da ake amfani da su da kuma sauran wasu kuɗaɗe a yanki na duniya. To duk yanda aka kalli kuɗi ya danganta abin da kai da kuɗi, kamar yanda wata masaniyar tattalin arziki wanda ake ce ma Professor John Robinson ta yi magana, duk abin da za ka yi da kuɗi to shi ne kuɗi. To amma kuɗaɗen sun bambanta kamar kuɗaɗe na ƙarafa da kuɗaɗe na takardu. To a na takardun dole ne mu bi tarihin ƙasan. Kuɗaɗen Najeriya tun 1959 da babban banki ya gabatar da kuɗaɗen, wanda suka zama suka koma naira da kobo wurin 1973-74, to an yi wani hoɓɓasa a ce gaban tattalin arzikin da ya samu da ya girma, wato tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta fara samun kuɗaɗen man fetur, sannan kuma harkar gwamnati ya fara bunƙasa. Ana kashe shugaban ƙasa Murtala Muhammad a 1976, a 1977 aka kirkiro naira 20. To kirkiro naira 20 zuwa yau 2017 tana da tarihin shekara 40. To amma wannan kuɗi ya ba da gudunmawa mai girma ga tattalin arzikin ƙasar, wanda zan iya tunawa in ka ware Murtala guda uku sai ka sai buhun shinkafa a irin wancan lokaci. A 1977 da aka kawo wannan kuɗi domin a girmama janar Murtala Muhammad a matsayin gwarzon ƙasa na farko, to ba a sake kuɗin ba sai bayan shekara kusan 20, sannan aka sake kuɗin a 2007. to ban shekara 30 to wannan sake kudin da aka yi wato aka sake shi daga wani nau'i na takarda aka mai da su wani nau'i na kudaden roba wanda ake cewa polymer to irin wannan tarihi suna da girma a tattalin arziki amma gudumar da kudaden suke bayarwa to suna da muhimmanci musamman a kananan mutane saboda takardun kudi akwai kudin da ake ma yan kasuwa akwai kudin da ake ma masu matsakaitan samun kudade sannan akwai kudaden da ake ma masu karamin karfi wanda suke mu'amala da shi wanda kuma yana da tasiri a tattalin arziki
Alhaji Sani Aminu in dai har waɗannan kananan kudade suna da irin wannan tasiri a ganin ka me zai sa har babban bankin Najeriya ya ce ba zai buga waɗannan kudade ba
na dan karanta cewar da akwai kamar da kika bada wannan tarihi ba dan dinki cewa ko ne director na corporate services ina jin shine magana cewar wannan magana ba ta cikin maganganun su amma abin da zamu fahimta da shi shine cewar su kudi darajar su a wannan zamani daraja ce ta alƙawali ba wai daraja bace ta zahiri komin abunan din kudi idan har gwamnati ta make da ta ce nayi alƙawalin wannan kudin shine darajar shi kaza ko naira 10 ita ce naira 10 naira 100 ita ce naira 100 haka take in yanzu aka wayi gari ta janye wannan alƙawalin ta janye wannan abun to wannan kudin da idan da takardar kewaye wanda ku ake buƙatar kewaye da ita duk ɗaya suke ba su da bambanci a hasashe na abin da nake gani kudin nan buga su ake yi yadda ake buga mai in zaki kai aure da yake za ta yi aure yaran ki za su yi aure aje ai musu printing takarda katin invitation card da aure haka ake buga wannan idan aka buga sai ka biya kudi a buga maka wata takardar da za a buga maka bata daidai da darajar ma kudin da zaka biya a buga maka kamar misali an buga ma naira 5 ko naira 10 amma ka zo ka biya naira 20 akan kowace takardar naira 10 akan abin da Bahaushe ke cewa kwalliya ma nan gurin bata biya kudin sabulu ba gida yake nan now amma a bari na gehebe guda su kananan kudi suna da tasiri suna da daraja now akwai wurare da dawa inda zaki je yanzu haka ciniki bai wuce maki na naira 10 naira 20 din nan idan babban banki yace zai janye waɗannan kuɗin kai tsaye lokaci guda gaba daya to zai jawo hawa farashi a waɗannan wurare a lokacin da mai biredi yace biredin shi naira 150 sai ya kasance cewa babu naira 50 din nan tayi wuya maimakon ya tafi yana ta neman canjin naira ne 50 a zo a cika ma ai ƙara yace kuɗin abin nan din shi ya zama naira 300 ai ba zai mai rota shi kasa ba saboda ai kila wannan naira
50 din aka ce 200
ai 200 a misali amma kin ga ai ba zai mai doshi 100 ba saboda kila wannan 50 din ita ce ribar shi da waɗannan duk abubuwa ne akwai yanzu haka inda zaki je na san ka je babban irin yara din nan da ake irin kasuwar nan da muke ce ma yara a ƙauye in ka je yara zaka je ka tada masu kosai sun kasa masu abun nan nawa ne wannan kai ai guda 2 naira 100 naira 10 10 naira 20 naira 5 duka to lokacin da aka wayi gari aka ce babu to tattalin arziki na ƙauyen nan zai shiga cikin tagayyara dan waɗannan abubuwa dole mai yanka hukunci ya kulkula da su
wani abu da ya sa ni tuna yanzu wannan batu na kananan kudade shine a ƙasa irin tamu Najeriya akwai kubbai da silalla sun dade ba amfani da su a wannan ƙasa tsarin da wasu ƙasashe da suka ci gaba ba za su iya bari ya dore ba ma dole ne kawai ake amfani da silalla yusha'u me yasa ya kamata dole ne kawai ƙasa ta koma fannin yin amfani da waɗannan kuɗaɗe kamar yadda wasu ƙasashe da suka ci gaba suke yi
to shi dai kuɗi yana tafiya da tsarin ƙasa da kuma ɗabi'un mutanen ƙasa da kuma kamar yanda Alhaji ya faɗa yanda ake cash management na ƙasa to amma ai tunda aka yi naira da kobo mun ga tasirin naira da kobo a cikin tattalin arzikin nan duk da hankalinmu bai girma kamar yanzu ba amma mun ga san da iyayenmu kan je banki su karɓo buhun silalla da buhun kubbai kuma har a bamu mu tafi cefane kuma a ije shi a gefe to saboda haka irin wannan yanayi da muka gani ɗabi'un mutanen wancan lokacin da kuma darajar kuɗin wancan lokaci da kuma yanayin tattalin arzikin ƙasar da kuma yanayin farashi a cikin tattalin arzikin ya taimaka mu haka amma in kika kula irin hauhawar farashin da ke samun tattalin arziki irin namu da kuma irin yadda ake ma tattalin arziki rikon su kai na kashi yana da nasaba da lalata kuɗin ƙasa misali inda mutum zai ɗauki biliyan na naira ya ɓoye a gidansa ko kuma ya ɗauka kudade masu yawa wanda suka fi haka yawa na wasu kasashe iji a cikin gidansa duka wannan lalata kudin kasa ne saboda hauhawar farashin da irin haka kan kawo shine zai kawo karanci na kudaden a cikin al'umma in aka samu karancin nan to shi kuma karanci yana da tasiri a farashi abinda ya faru in kin dauka misali daga 2015 lokacin hauhawar farashi yana 9.3 har ya zuwa farkon 2016 yake 13.7 a yanzu a ƙarshen 2016 ya kai 18.5 to in kika auna waɗannan hauhawar farashin zaki ga yanda wato hauhawar farashin ya tasiri a farashin abubuwan da ake sayarwa a kasuwa kamar yadda Alhaji Sani ya bada misali in mai biredi hauhawar farashi da yana sai da biredi shi naira 100 sai kuɗin da yake siyan kayan aikin biredin sai ya ƙaru ya zo zai siya 120 sai ka zo da 150 amma ba naira 20 to irin wannan yanayi to ƙasar a halin da take ciki a yanzu ƙasar dole ne ta yi amfani da takardu na kuɗi kuma waɗannan sulalla ko an so ai amfani da su yanda hauhawar farashi yake da abin da ake siyarwa baya yiwa ai amfani da su saboda yanayin hauhawar farashin da ya shigo tattalin arzikin ƙasar da kuma matsalolin da ke samu tattalin arzikin ƙasar
jama'a anan zamu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su Alhaji Sani Aminu Dutsen ma da Alhaji Yishau Aliyu da wakilin murar Amurka da ke Abuja Madina Dauda ne Salu Garba ke cewa a huta lafiya.
A gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishai na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika ziyarar da editan gidan rediyon Amurka Konce Aliyu Mustapha Sokoto yake yi a wannan lokaci a jihohin Arewa maso gabar kuma yake hulɗa da gidajen rediyo Konce kafafen yaɗa labarai na wannan yanki da kuma alƙawari da ya ba su training na aiki da kuma tallafa musu da kayan aiki hakika abu ne da ya dace ganin cewa a Arewa maso gabar muna da gidajen rediyo da dama amma ba sa da amo ba su da kuma ƙwararrun ma'aikata da fata wannan ziyara za ta kawo ɗaukaka a kafafen yaɗa labarai na Arewa maso gabar baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyo BOE mai magana Malam Adiluwani Sa'idu Gairi a jihar Zamfara Najeriya. Hakika mu talakawan Najeriya muna cikin wani hali na rashin sani tare da gamsuwa akan mawuyacin halin da shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ke ciki.
To a gaishe ka da wannan wato addu'a. To yanzu kuma ga sahaba ya dawo da labaran duniya amma wannan karin fa a takaice.
Duk mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya zaba ya zama mai bayar shawara kan harkokin tsaro za a kyale shi ya dauki ma'aikatan da za su yi aiki a majalisar tsaron ƙasa, inji babban jami'i mai kula da harkokin mulki a fadar White House Rince Priebus. A Iraki dakarun kasar waɗanda suke samun goyon bayan Amurka sun fara kai sabon farmaki da zummarta sakayar mayakan sa kai na ƙungiyar ISIS daga arewacin birnin Mosul mataki na baya-bayan nan kenan da aka fara tun watanni huɗu da suka wuce domin kwato birnin wanda shine na biyu a girma a kasar.
To nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu sallama da ku muna taya Alhaji Yusuf Abdul Ganiyu Ishola da iyalinsa wato na gidan rediyon Zuri'a kenan FM kuma si Ghana saboda haihuwar iya wadda aka rada mata suna Fatima Zahara Allah ya raya. Yanzu mu dadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma sahabo da CD wanda ya hada mana sautin da injiniyan mu Charles Hall ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai anjima.